رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوشا بكوي غوتن سفر شكرا تدبو دير اليهود دا أربعين لشدة يدريا wanda ya dace da 22 ga watan August shekara ta 2024 miladiya. Muna darasi na 28 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wanda muke gabatarwa a wannan babban masallaci na Juma'a na sabuwar Jami'ar Bayero Kano, Nigeria. Yau insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya satin da ya wuce. Yan wasa su itinawa muna hadisi na 28 a cikin wannan littafi, hadisin Anas bin Malik da yake cewa yayin da Annabi ya rashin lafiya a irin yanayin da ya kasance ya fada cikin sa da abinda diyarsa Fatima ta yi ta faɗa masa. Muka yi bayani a kan rashin lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwarsa da abubuwan da suke ta faruwa bayan ya rasu. Yau za mu ɗora hadisi na 29. Ma'allu shahid a cikin wancan hadisin, kar ku manta, muna bayani ne a kan babu sabr, babin haƙuri. Yana cikin haƙuri mai girma, haƙuri da rashin Annabi, haƙuri da rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisi na 29, wa an Abi Zaid Usama bin Zaid ibn Harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في هجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. Wannan hadisin na Abi Zaid ne. Abi Zaid al-kunyan shi sahabin ne, sunansa Usama bin Zaid. Abu Zaid Usama bin Zaid, kamar sunan babanka Ibrahim, sai kai wa kanka al-kunya Abu Ibrahim, ma'ana kai wa babanka takwara. To shi ma din haka yi. Usama ibn Zaid bin Harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, bawan Annabi ne, masoyin Annabi ne, dan gidan masoyin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Yace wata ya cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko gidan annabi gare shi cewa la ya'tiyannaha ko tace da shi innabni kad ihtudira fashhidna dana ya kusa mutuwa shine kad ihtudira ay hadarahu muqaddimatil maut alamomin mutuwa hadaratuhu muqaddimatil maut alamomin mutuwa duk sun zo wa yaro na diya ce ga annabi mai suna Zainab danta bai da lafiya ta ga alamar zai mutu tace bari ta aika wa annabi ya zo yayi wa yaro nan addu'a manzo Allah da aka gaya masa cewa diyarka tana kiran ka shine fashidna ka halacci inda muke ya annabi sai ya aika mata yace ina gaishe ta bai ce zai zo ba bai ce bai zo ba fa arsala sai ya aika mata yuqri'us salam cewa yana gaishe su yana musu fatan alheri abubuwa sun masa yawa uzururuka sun masa yawa amma ya aika wa yarsa gaisuwa wannan tarbiya ce uba ya aika wa diyarsa da take aure yace aje a ce ina gaida wanci ko wani ya zo zai koma wajen danka yana wani gari kace in ka je kace ina gaishe shi babu laifi dan uba ya aika a gaida dansa ba laifi bane zai ji dadi cewa ubansa ya damu da shi zai ji dadi cewa mahaifinsa yana kulawa da shi shikenan yace kuma a gaya mata idan yaro nan ya mutu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta na Allah ne abin da ya karba wa lahu ma a'ta na Allah ne abin da ya bayar wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wajen Allah yana da ajali ambatacce ma'ana yana da lokaci ayyananne ambatacce sananne fal tasbir tayi hakuri wal tahtasib ta nemi lada ko yayi hakuri ya nemi lada shikenan dan ake yata yaje isa da sako ga diyar annabi Zainab cewa ga abinda baban yake yace wannan addu'ar ku ja mata layi ita ce addu'ar da ake gaya wa mutum in an yi masa mutuwa duk wanda ya baka labari babansa ko kaninsa ko ɗansa ko diyarsa ko matarsa ko abokinsa ko wani nasa Allah ya masa rasuwa to abinda zaka ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib addu'a kenan da ake yi wa wato wanda aka yi masa rashi ba shi wanda ya mutu ba wanda aka yi wa mutuwa shine ake masa wannan addu'a shine abinda sunna ta tanadar ba wai mutum ya zo ya baka labarin mutuwa shikenan sai ka ce inna lillahi dan Allah mutuwa yi kada ya mutuwa yi yanzu Allah ji mutuwa yi to me kai me kai in banda kara masa damuwa ba baka yi mai addu'a ba baka yi wa mamacinsa addu'a ba yana gaya maka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib kai hakuri ka nemi lada a wajen Allah jama'a wannan shine sunna din wannan shine addini mu rinka dabbakawa a cikin mu'amalolin mu na yau da gobe ko ta'aziyya zaka yi wa mutum wannan ita ce addu'ar da ake yi wa mutum in an je mai ta'aziyya إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. Abu na farko idan an baka labarin mutuwa abinda zaka yi shine zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka aka ruwaito manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babanka ne rasu, mahaifiyarka ce, dan uwanka ne, abokinka ne, danginka ne, duk wanda Allah ya masa rasu aka baka labari, to wannan shine abinda sunna ta karanta. Sai ai kokari a haddace wannan addu'a. Annabi ya ce aje a gaya mata, yaron bai mutu ba, amma Annabi ya aika addu'arsa in advance. Bai mutu ba yaron, amma manzon Allah ya turo addu'arsa tun wuri, in ma ya mutu din gashi. Aka gaya mata ta dada aika masa, ta ce tuksimu alaihi la ya'tiyanna. A gaya manzon Allah na hada shi da Allah, shine tuksimu alaihi, na hada shi da Allah, na gama shi da Allah, ina masa magiya, lalle ya zo. Ba na san yaron nan ya mutu, Annabi bai zo ga yanda yanayinsa yake masa addu'a ba. Abu ya girmama da aka gaya masa wannan zance, sai ya tashi, sai ya ɗauki abokin tafiya, abokanan rakiya, galiban jama'a, galiban manzo Allah idan zai yi tafiya yana ɗaukan abokanan tafiya, baya tafiya shi kadai, saboda duk inda zai je alheri yake, ba wani abin da zai yi da zai ɓoye wani. Kuma ɗabi'ar babban mutum haka ne gaskiya, duk inda mutum yake babba to zaka ga baya tafiya shi shi kare. Haka sunnar take, koyaya ne ne, sai kaga wani yana dan raka shi koyaya, saboda muhimmancin sa a rayuwa. Ya dauki Sa'd ibn Ubada da Mu'azu ibn Jabal da Ubayyu ibn Ka'ab da Zaid ibn Sabit wa rijalun, da ma wasu mazaje da mai riwaya bai kawo su ba. Malam ka duba mutunta dan adam, wannan fa yassa ce, zai je ya duba jikansa, amma duba saboda Annabi yana girmama dan adam, ya kambama abun, sai da ya dauki mutane sama da mutum goma, yace ku zo ku raka ni, zan je gaida dan gidan Zainab. Jikansa za ta ji dadi cewa tana da matsayi. Daga nan nake so na gyara mana wani tunani da mutanen mu suke da shi. Wai sai ka ji ana cewa wane ai ci tun da ya aurar da yarsa ko gidanta bai taba takawa ba, wai abun yabo ne. Ai shi baya zuwa gidan ƴaƴansa, ai ita tunda ta aure da ɗiyarta bata taba zuwa ba, to laifi ne dan uba ya je gidan ɗansa? Laifi ne dan uwa ta je gidan ɗiyarta? Babu ɗan da bai zai ji daɗi ba a ce yau kana gidanka a ce babanka ya kawo maka ziyara. Da haka wannan al'ada da muke da ita ta ƙin zuwa gurin ƴaƴanmu, gidajen ƴaƴanmu, ba addini ba ne, gargajiya ce kullum. Kuma kar mutum ya ɗauka in yayi haka wai Allah zai bashi lada. A'a, ka je gidan ɗiyarka, wata ran ba aune ka kai mata ziyara, yi mata cefane, musamman idan tana da miji mai rauni, yi mata sayayya, tsaya a bakin titi ka saiwa jikokinka lemo da ayaba, tsaya wajen mai kayan miya ka ce ya kullo maka ledoji, ka zuba a buɗin mota ko ka ɗauro a mashin, ka je gidan ɗiyarka, jikokinka sun zo, ka ce ku ɗauki ledodin nan ku shigar, abinda ubansu ma ta ila baya kawowa, sai ka ji sun ce kakanmu ya zo ya kawo mana. Haka ake yi,
amma mutum sai ga yaje yana ta hidima a wani wuri daban ga inda ya kamata ya hidima ya samu lada muna da riwayoyi da yawa da manzon Allah yake kai ziyara gidan diyarsa Fatima ita ce dai babban diyar nan gashi Zainab yaje Fatima kuwa da kafarsa cikin dare ma yake zuwa gidan Ali bin Abi Talib har sun yi banci ya kwankwasa kofa wani magana a siriki na ne a ai akwai kunya tsakanin siriki eh akwai kunya tsakanin siriki amma kuma ba a haramta zumunci tsakanin siriki da sirikinsa ba da haka ƴan uwa na wannan generation din ku rinka canja mu'amaloli ku rinka gyara mu'amala mu shigar da addini cikin zamantakewar mu yafi dadi da haka ku kai ziyara gidan ƴaƴanku ku gaishe su kuma musu abin alheri inda dama to nan ka annabi ba shi kadai bai tafi hadisi musu mutane suka tafi tare sallallahu alaihi wa sallam farufiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabi kawai sai aka dago yaron aka miƙo wa annabi ashe bai mutu ba yana zuwa sai aka miƙo masa fa aqadahu fi hijrihi ya zaunar da yaron a cinya ta sa ka duba ashe annabi yana daukan yara yaron yana dab da zai mutu annabi ya rike shi ya dora shi akan cinyarsa kamar yadda in an zauna ana rike yaro ana dora shi a cinya wa nafsuhu taqaqa ran yaron yana kaiwa da komowa kamar irin yaje ya dawo ran kamar zai fita ran kamar zai fita yaje ya dawo yana raurawa tattari kurin da annabi ya ga yaro nan yanda yake wahala ka san idan mutum aka zo cire ran shi akwai wahala jama'a mutanen da suke mutuwa ba sa dawowa ne suna ba da labari shi yasa ba mu san dacin mutuwa ba manzo Allah yana rashin lafiya yace ku saurara inna lil mauti sakarat mutuwa fa tana da radadinta tana da damuwarta shine bawushi yake cewa dacin mutuwa haka ne mutuwa tana da daci amma waye yake jinta wanda yayi ta ita matsalar ta idan an yi ta ba a dawowa a ba da labari me ya faru sai dai a kiyama kuma ran mutum kamar yadda riwaya ta zo ana tatse shi ne ana jawowa shine za ga mutum wani lokaci in mutum zai mutu sai ka daina cewa ina jin wani abu yana tahowa ta nan gashi ya matso nan gurin ina jin sai ya matso nan can sai ka daina dawo nan yana kama kirjinsa a nan yake damuna ya tsaya mun a makogoro ran ne ake tatso shi ana tatsowa ana tatso daga nan sai ka ji ya daina magana put sai ga ya daga kanshi idan an dauki ran mutum galiban idan yana bin rai kamar yadda riwaya ta ce idan mutum yana bin ransa shine yawanci zaka ga mamaci idan ya mutu sai ga idansa a kafe ai lokacin da aka zare ran ana tafiya da shi ai yana kallo ne haka to tunda ya riga ya mutu to shikenan idan bai sake motsa ba zai tsaya ne chat ai daman sai da rai ake motsa ido to shine manzo Allah yake cewa idan kun zo kun tarar da mamaci idansa a bude to ku ihmaq ku ghamt ku sa ruwa a hannunku ku rufe idan ku jawo abu saboda fatar ta daina aiki ai ba za ta iya tahowa ta rufe ba shi kuma idan shi ma ya daina aiki ba zai iya motsi ba da haka sai ka kawo hannunka ka jawo fatar idan kana rufewa kana sa ruwa kana rufewa har ya rufe amma in ba haka ba abu da zai tafi haka za a binne shi in ma wanka za a masa haka za a binne shi yasa zaka arna da yake su ba san wannan kaidojin ba sai ga arna ya mutu idan sa biyu ana kallon sa kuma kamar yadda na gaya muku duk wanda za a cire ransa sai ya sha wahala shine dalilin da yasa annabi yake kuka da ya ga ran yaron nan yana kaiwa da komowa wa nafsuhu taqaqa fa fadat aynahu kawai sai idanu annabi suka fara zubar da hawaye fada kwaranyowa fada yafidu thumma afidu min haythu afada an-nas kawai idan manzo Allah sai fara zubar da hawaye wannan yana nuna ashe manzo Allah yana da tausayi ashe manzo Allah yana jin kai fa qala sa'adun sai sa'adu yace ya rasulullah ma hada sa'ad ibn ubada ɗaya daga cikin sahabbai yan aljanna dan rakiyar tunda da shi aka zo kawai sai ga annabi yana kuka to sai ya tuno cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya taba gaya musu cewa haramun ne kukan mutuwa haramun ne in an yi mutuwa ai kuka haram ne Allah baya so in an yi mutuwa ana yin kuka ana so mutum ya daure ko babansa ya mutu ko mahaifiyarsa ta mutu ko kaninsa ya mutu ko makocinsa ya mutu ko waye ya mutu to sai mutum ya cije ya daure ya kame akwai damuwa akwai bacin rai akwai bakin ciki akwai alhini akwai tunani akwai abubuwa amma ba a son kuka to shine sa'ad sai ya ga annabi yana kuka sai sha ya haka kai kuma da kanka ya rasulullah ba ka hana mu ba to wannan shi yake nuna mana ashe kullun idan mutum yace kada ya gaya wa mutane kada ku aikata kaza to shi ma fa yi kokari kar ya aikata abu dabi'ar dan adam in ka hana shi abu kai ka zo kana aikatawa to zai zo yana tuhumar kai ce to yaya kai ka hana ni kuma kana yi kisa Qur'ani yace ya kwanda kai imani lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke fadan abinda ba ku aikatawa yaya mutum zai ce kuma shi bai aikata ba wani yace la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idha fa'alta adhim karka hana wata dabi'a wata tada wani yanayi karka hana a aikata wani abu kuma wata ci mislahu kuma kai ka zo kana aikata ba ku daina ƙarya ƙarya ba kyau kuma ka zo kana shirga ƙarya sai wani yaro ya ce ka ai baban mu mugun makareci ne to yaro ne yanda yake gaya abokanansa haka ya faɗa saboda ya masa ƙarya yau gobe ma ya masa ƙarya jibiya ma ya masa ƙarya shi kuma yana riƙewa yasa ko abin da iyayen suke mutum ya ce wa yaro wai in kai wani abu nan sai a maka kaza to in fa yayi ka sai a masa dan yana ku riƙewa zai ce ai babansa ya ce zai sai a masa kaza in ka gina shi akan wannan zan sai ma zan sai ma kuma ya ga baka siya sai ya ce ko ya faɗa ma ba siya zai ba to yana girma maka kenan bai zai kareta ka ba sai ka faɗi abin da zaka iya yi in dai ka ci zarabawa sai na sai maka alawa in dai ka ci zarabawa to zan sai ma alawa kaga da ya ci jarabawa sai mai alawa in dai kana zuwa masallaci to ku sai na sai maka keke da kaga yana zuwa ce ba fa ina fa zuwa masallaci sai ka ce to za a ciyo maka je ka ciyo mai to irin wannan kyauta ba ta cikin kyautar da aka hana mutum ya ware ɗansa ya bashi ya hana wani duk abin da yake na motivation ne kai ne dan ka zaburar to wannan ba laifi bane yaro mai kokari kai masa wata hidima saboda abokinsa dan uwansa kaninsa yayansa ya ji shi ma ya ƙara dagewa don shi ma ai masa wannan haka matanka hajiya in kin kula da tsaftar gidan nan akwai kujerar umra da za a baki in dai gidan nan ana kula da shi ba na ganin kazanta ta dage tana kula tana tsafta tana gyarawa waccar ku ga ta can kazama kullun ɗakin ta kudaje da datti kitchen ɗinta baya shiguwa toilet ɗinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗakin ta baya ganuwa tarkace shirme wacce ku ta bi umarninka to dan zaburarwa ba laifi kai mata wata kyauta ta musamman ita kuma wannan ka hada ta ba dan komai ba saboda wani aiki ka bayar kace ai maka kuma baya cikin abubuwan da suke na wajibi ihsani ne kyautatawa ne me yasa ne miki dan gobe ke ma wacce bake bake da kyautatawa jama'a wannan yana nuna mana manzon Allah yana da tausayi kuma wannan yana nuna mana cewa abinda ake cewa wai idan kaga malamin ka yana abu wai ka kama baki ka zuba ido kai shiru ka kai magana a'a wannan ba aqida ahlus sunna bane aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk wanda yayi abu ba a gane ba tambaya ake ku tambaya komai ilimin mutum da tsoron Allah sa in dai yayi wani abu da ba a fahimta ba to a tambaye shi a surati ya bada hujja ya bada dalili saboda ba wanda ake mai wahayi to ko annabi ma da ake masa wahayi ana tambayar sa ai shi kaga duk abin da yayi daidai ne to kai fa to amma a ce wai a ba a tambaya akwai yan bid'an da ba sa tambaya wai in kai tambayi malamin ka wai kai rashin kunya wai ai marasa kunya ne masu tambaya a'a gashi an tambaye annabi gashi manzon Allah yayi kuka an ce yayi aka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana sallar nafila bayan la'asar aka ga yana nafila bayan la'asar kuma sun san ya karantar da su hadisi cewa haramun ne ai sallar nafila bayan asuba haramun ne ai sallar nafila bayan la'asar kawai sai aka ga yana sallar nafila bayan la'asar sai aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi ka ce kar ai kuma mun ga kana yi sai ce eh sallar nafila ta ne ta bayan azhar da na saba ina yi na wurijina nayi baki suka shagaltar da ni suka hana ni nayi sallar ina fuskantar baki dan haka yanzu nake ramawa kenan kaga ya nuna bai canja maganar sa ba dokar ta cewa kada ai sallar nafila bayan la'asar tana nan kada ai sallar nafila bayan asubahi tana nan amma me yasa yayi uzuri sai ya bayyana uzurin kenan idan mutum ya samu wani uzurin da bai samu yayi nafilar sa na wurdi da ya saba yana yi bayan azhar ba zai iya ramawa bayan la'asar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama da haka ana karanta hadisi ne jama'a don ya gyara mu'amalar mutane da addinin shi ne amfanin karanta hadisi kuma ana daukan darussa ne a cikin hadisi da haka sai manzon Allah ya ba wa Sa'ad ibn Ubada amsa sai ce hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi ya Sa'ad wannan hawaye da ka gani tausayi ne shine rahmatun shine fasarar rahmatun Allah hadhihi rahmatun ma'ana wannan tausayi ne wannan jinkai ne da Allah ya sa a cikin zukatan bayinsa din mai tausayi in yaga an mutu zai zubar da hawaye din mai jin kai da tausayi in dan sa ko jikansa ko matarsa ko malaminsa ko babansa ya mutu wannan rahama din wannan jin kai da ke cikin zuciya da Allah ya sa to shine zaka kana zubar da hawaye ko ai hadari a mota ka zo wuciya kaga an mutu kawai aga kana kuka tausayi ne ko kaga wani yana dukan wani ba yanda za a yi kawai ka fashe da kuka kana zubar da hawaye tausayi ne ko kaga wani abu da ya kamata kai wa wani amma ba za ka iya ba tausayi ne ko wani bai da lafiya yana cikin ciwo ka je duba shi a asibiti kana zubar da hawaye tausayi ne kenan kukan da aka hana bayan mutuwa ba zubar da hawaye bane ya halatta ai kukan zubar da hawaye da shesheka duka ba laifi wannan irin shesheka a shesheka wannan ba laifi saboda haɗiye kuka ne amma wanda kuka aka hana in an yi mutuwa wayyo Allah na shiga uku ihu ihu daga sauti din nan wannan shine ake cewa kukan kera wannan shine haram don haka idan an yi wa mutum mutuwa aka ga yana zubar da hawaye ko yana ta haɗiyen kuka yana ta kada kansa yana haɗiye kuka ba wai ya saba wa Allah bane iya da tausayi ne iya da jin kai wani yaro baban shi ya mutu an zo ana zaman tahiyya ya koma gefe yana rike da babbar wayar sa iPhone yana chatting yana shiga YouTube yana kallon hotuna har da abun dariya yana yi sai wani abokin sa a kusa da shi sai ya same shi ce yanzu wani yanzu babanka ya mutu yanzu muka binne babanka a kabari yanzu muka dawo daga makabarta kana danna waya kana shiga YouTube kana chatting da abokanai kana dariya ci gaggafar da Allah dan abokan ka kai ma yin ubanka ya mutu kai ma haka zaka yi aiki wannan yayan zamani kenan abin da yake jira a tattare a gama zaman makoki a zo a raba gado a bashi harkar sai kama gaban shi wallahi ba kwa bina bashi rantsuwa akwai yayan da ba sa jin tausayin iyayensu kuma a rayi ma kana iya ganewa a cikin yayanka za ga waye fi damuwa da kai yanzu zaka ga wani danka idan baka da lafiya bai da nutsuwa duk inda yaje sai ya ce baban shi fa bai da lafiya mahaifina bai da lafiya zai je asibiti ya duba ka yayi maka abin arziki idan Allah ya hore masa wani baya iya tafiya ma ya je wani wuri saboda ubansa bai da lafiya bare iya nesa ba wani kuma in an ci sa zai bugo ce ya jikin tsohon ce da dama da dan dama dama to Allah sauki wani kuma zai ce baba ya ci abinci kuwa an yi masa allura kuwa an duba shi kuwa wani ina so za ku lura dabi'ar mutane kai wani ba ma ubansa ba wani in ko aboki ne in bai da lafiya zaka yana shin concern yana nuna damuwarsa to wallahi mallan akwai yaron da aka ce ubansa yana kunce kamar zai mutu amma wallahi tallahi mallan duk yayan nan suna asibiti suna zama suna karban masu zuwa gaisuwa suna tsoron uban zai mutu dayan kuma yana can yana da gajeren wando yamma ta ya tafi kwallo ku duba bambanci sauran yayan suna asibiti wasu su sayo ruwa wasu su wanke masa fitsari wasu su masa kaza wasu su asiye ko abinci ana raba dutin kwana shi dayan goganka yana filin kwallo in an ci sa'a bayan sati ɗaya biyu ya je duba uban akwai yaron da aka ce ina faɗa ne saboda galibin ku matasa ne duk ɗan da bai kula da ubansa ba wallahi ɗansa bai kula da shi ba shi ma kuma duk wanda ya yi wa ubansa riƙonsa kai narkashi na rantse muku da Allah sai Allah ya jarabe ka da nisan kwana ka haifi ya sun wulaƙanta ka idan ba ku sani ba ku sani saba wa iyaye ko yana daga cikin zunubin da kafin ka mutu sai an yi maka sakayya akai da wuri Allah yake sakayya kafin ka mutu sai ka fara ganin bala'i an zo ana raba dukin kwana za a kwana yau wani zai kwana a wajen baba wani ne zai kwana a wajen baba wani ne zai yi sai ce shi gaskiya bai kwana ba me yasa sauro yayi yawa asibiti haka ce ta ubanka shi kuma sauran yake cinye shi yake kwance shi bai zai kwana ba kar ma a raba da shi kuma bai zai kwana ba wani ubansa yana ciwo a gado yake kashi baya iya tashi waye zai masa ƴaƴansa ne da matansa wani yaro daga cikin ƴaƴan aka ce ya zo ya wanke kashin ya ce a bai zai iya ba babansa yana gadan asibiti ya yi gudawa kuma ba zai iya tashi a kai shi asibiti ba ai a kai shi banɗaki ba da haka dole sai dai a mirgina shi a share kashin da tishi da tsumma da warin a saka omo a sa aizal a sa detol a sa haifo a sa duk abin da za a sa a gyara masa yana kallo yake kashin babu ƙarfin jikin da zai iya mirginawa ko itaka ko a daga shi je banɗaki kuma ba masu ƙarfin da za su rungume shi su kai shi ya tsuguna a toilet in ka gana tsuguna a toilet ai akwai sauran lafiya wallahi mallam a cikin yayan nan nasa akwai guda ɗaya da yake zuwa mallam wannan mun je duba mutumin muka gani bargon uban yake shiga ya sa kansa haka mayafin uban in yayi kashin sai ililluko kansa da uban a ciki ya mirgina uban ya kwance wandan uban yana sa tishu yana debowa yana nadewa yana sawa yana debowa yana nadewa yana shakar warin kashin yana kula da uban mallan ka san wani abun mamaki wannan yaron a gidan dan iska ne an ce dan iska ka san dan iska ko to dan iskan gidan ne mara kirki ne a gidan mai shaye shaye ne a gidan uban yana cike da bakin cikin yaro Allah da iko kuma sai Allah ya sa wa dan tausayin uban sauran na kwarai din kuma basu iya yi masa su ma sun kula da uban amma basu iya masa hidimar da wannan yake mai ba shi kwata kwata baya kyamar uban gyara uban yake yana ta baba Allah ya baka lafiya wallahi shi uban nan mutuwa ne ya bude ido ya ce wani yanzu kai kake min wannan abu yace baba in ban maka ba me zan yi da warin taba a bakin yaro yace to na yafe maka yace wallahi na yafe maka yace wani Allah maka albarka yanda ka kula da ni Allah ya sa ƴaƴanka su kula da kai uban ya mutu yanzu yaron ya dau sai ci a tuntuni addu'ar uba wasa ne wala ai duk dan da bai samu addu'ar iyayensa ba ai yayi asara ai Allah ya taimake ka kafin babanka ya mutu ya bude baki ya ce Allah ya maka albarka wani Allah ya taimake ka wani Allah ya maka kaza in dai mahaifinka ya maka wannan to ka more amma in babanka ya tsine maka babanka ya kwashe maka albarka babanka ya tafishi da kai babanka yana cike da bakin ciki da kai to babu kai ba rayuwa mai dadi a rayuwarka kuma babu kai ba albarka haka zaka mutu a lalace kuma idan zaka tara yaya 100 wallahi ba dan da zai zo ya maka wani abin kirki in ya maka kuma sai ya yake ka dan ka kowa kula da uban shi malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa bai ganta ba in nace bai ganta bai rayu da ita wato ta girma ba ya ganta yana yaro amma saboda kula da iyaye da mahaifi da iyaye sai da ya daga hannu yake roƙon Allah Allah ya bashi dama ya je ya gaida mahaifiyarsa a cikin kabarinta amma yau akwai yaron da ubansa zai mutu wata biyu wata uku ya manta ina kabarin ubansa yake ba ga iyayen nan suna kwanciya a makabarcin muna gani ba babanka ya mutu bayan wata ɗaya wata biyu ciyawa ta cinye kabarinsa baka zuwa ziyara inda yau wani bako zai ce zo mu je ka raka ni kabarin babanka masa addu'a wallahi baka san inda kabarin ubanka yake ba to kai kana tsammanin bayan ka girma ka tare yaya ka mutu su kuma za su tina kabarin ka la wallahi la wallahi la ai kawai abinda malamai suke faɗa shine idan kana so ka gane wani hali zaka kasance bayan ka mutu tsakanin kai da yayanka to ka duba kai kuma tsakanin kai da ubanka yanzu yanzu wancan yaro ai ubansa ya share masa kashi ai uwarsa ta masa hidima akwai dan da uwarsa bata share kashinsa ba wani ubansa ma a cikin kashinsa ya ta birgima a gado bai sani ba a ce alhaji kai hakuri yaro yayi kashi baka sani ba ya tashi ya ta zage-zage a wajen uwar dole ne ya je ya wanke sau nawa zaka dauki danka ya maka fitsari a jikinka ka gama wankan sallar juma'a shadda kana daukan yaro sai ka ji sai ka ji kana daman baki sa masa pampers ba ya bata mini riga baka san ma kai ba to shikenan mutum sai ya zo ya manta da iyayensa dan albarka ai baya manta iyayensa Allah ya sa mu bi iyayenmu Sa'd yace manzo Allah ya ji rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadi a cikin zuciyar wanda Allah ya ga dama cikin bayinsa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama annabi yace ku sani cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana jin kayin masu tausayi ne a cikin bayinsa. Abinda hadisin yake nufi, wanda yake da tausayi shi ma Allah zai ji tausayinsa. Duk wanda yake taimakon wani, wallahi shi ma Allah sai ya taimake shi a duniya kafin ya je lahira a ninka masa taimako. Duk wanda ya tsaya akan biyan bukatun wani, wallahi sai Allah ya tsaya masa akan bukata ta sa. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wanda duk ya kasance a cikin wato bukatar dan uwansa, ka tsaya dan uwanka yana neman wani abu, kai ta shiga da fita, kai ba kai kake nema ba, amma kai masa hanya, kai shiga ka fita, to kai ma Allah zai tsayawa. Ka san a cikin mutane mallam akwai waɗanda suna da wannan kokarin, indai ka shigar da shi cikin sabgarka, to sai ya fi ka kokari akan neman sabgar ta tabbata. Akwai kaɗan daga cikin mutane masu wannan, wani abu ne kake nema, to shi zai nemo maka sama da yadda kake nema. Wata alaka ne kake nema, wani harka ne kake nema, a hanya ne kake nema, a wani abu za a yi, to zaka ga wani faɗi tashi yake yi akan ka samu. To wallahi ba aikin banza yi ba. Manzo Allah ya ce duk wanda ya tsaya akan biya wa dan uwansa bukata, shi ma sai Allah ya tsaya masa ya biya masa tasa bukatar lokacin da yake cikin tsananin bukata. Hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka, cewa idan musiba ta faru, to akwai bukatar ai hakuri, sannan kuma ba laifi a rinka kiran manyan mutane su rinka halarta wurin mara lafiya don su yi masa addu'a. Kuma wannan yana nuna cewa ya halatta mutum ya je ta'aziyya wurin ta'aziyya ko gaisuwa, ko ba a gayyace shi ba, sabanin walima. Walima ba a zuwa sai an kira ka, amma ta'aziyya ko ba a kira ka ba ka je, gaisuwar mara lafiya ko ba a gayyace ka ba ka je. Shi yasa gaida mara lafiya a cikin asibitocinmu abu ne mai kyau. Wallahi mallam yana cikin abin da yake bakanta mun rai, bana jin daɗin sa. Duk ranar Lahadi mallam in za ku je asibitocinmu na nan Kano, manya-manyan asibitocin nan, za ka sha mamaki yadda za ka ga kiristoci suke zurubtu da zirga-zirga suna zuwa gaida marasa lafiya, suna musu abin isani da abin arziki, ba wai dan kiristoci ba ne, a kurin gaishe suke. Za ka je asibiti ka tarar da teburi da benci na zama irin waiting kujeru ɗin nan da wanda ake ajiya wajen majinyata, sai ga an sa Equa Church. Wane ne church? Wane ne church? Da wahala kaga wata kujera ta zama a ce ma daga masallaci kaza, butar alwala a wasu guraren asibiti ko gidajen kurkuku, sai kaga sunan church a jiki. Sanannen abu ne a garin nan, waɗanda ba musulmi ba suna zuwa asibiti gado-gado suke bi suna gaida marasa lafiyanmu. Wallahi akwai case ɗin da aka kawo musulmi ne suka mai da shi kirista, saboda tsabar hidima da gaishe shi da suke zuwa su tarar da bai da kuɗin magani su biya mai, ba za a iya mai aiki ba su biya mai. Wani suka yi mai sharaɗi, za ka koma kiristanci? Ya ce kwarai kuwa. Ya ce akwai abin da ya fi lafiyata? Wallahi imaninka ya fi lafiyar ka mara. Haka suka yi mai treatment, kuma suka ɗauke shi daga ganin rashin lafiya suka wuce da shi, suka masa hidima, suka mai da shi coci yana zuwa. Wai sai bayan ya faɗa ɗin, wai sai ake mana wai fatawa, mana ya kamata a yi wa mutane wa'azi su ji tsoron Allah, mutum kawai ya zo ya riddi ya koma kiristanci, ba cewa nan ya yi daidai ba, amma ina ƴan uwansa na masallatai, ina suke, ina manya-manyan masallatan garin nan, ina masallatan juma'a. In ka ga ana zuwa juma'a a garin nan kamar an taso daga kiyama, amma haka za a je masallacin a dawo, ba wanda zai sa taro. Taimako da ake ba wa masallacin juma'a, yanzu wasu masallatan ma sun daina saka akwatin ma, wasu babu ma akwatin taimakon don ba a ma taimakawa. Mutum yana ji cewa inda yake ibada ba a binsa wani bashi da zai taimaka, to wa zai yi? Masallaci yana fama da inji mai, masallaci yana fama da banɗaki ya lalace, ga attajirai masu kuɗi suna sallah a wuri ba sa cire kuɗinsu ba, to yaya za a yi a taimaki da awa har masallaci ya shirya ya je asibiti ya gaida mara lafiya ya je masa abin isani ya kyautata? Su ku ba wani kirista da zai je coci ko gobe ko jibi ka tambaya, wallahi sai ya tanadi kuɗin da zai tafi. Ni ne musulmi da ni da kai marowata mutun zai tafi masallacin juma'ansa ba zai nemi akwatin da ake sa fi sabilillahi yaje sa 1200 sa 1500 ba zai sa ba amma dan coci kullun ne fita sai ya kai sai ya zo a ce wallahi tallahi sun mana zarra sun mana kaza ai dole su muku zarra su muku kaza saboda ba kwa taimakawa mu duk harkar mu ta addini duk alalace take wallahi wani masallacin juma'a wata rana ne sallah a wani gari naji limamin yana gama huduba jama'a saurara karata shi a saurara dan Allah a taimaka mana da mai galan daya petrol din mu injin mu ya kare man injin mu ya kare galan daya muke bukata masallacin juma'a guda ana neman taimakon man galan daya da za a zuba injin da za a tayar da magarba da ishai haba musulmi haba musulmi haba musulmi haba musulmi wai waye zai kula da masallaci in ba mu ba malaika ne zai zo kula da masallaci waye ku ga mun waye dole mu taimaki addini da aljihun mu mu taimaka don mu samu aljanna عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من قبلكم وكان له ساهر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساهر وأنه حديث صهيب وأن الله نيكي بعد الأباري صلى الله عليه وآله وسلم akan wani sarki wani mai mulki cikin masu mulkin da suka gabace mu mai mulki ne kafiri matsafi yayi imani ya yadda da tsafi ku yi hakuri ku yi hakuri dabi'ar wasu ne daga cikin masu mulki da sarauta mu'amala da matsafa idan sarki bai da aqida in sarki bai da tauhidi to ka tabbatar yana jin cewa kujeran nan yana zaune ne da ita akan ta saboda tsafi bunne bunne kashe kashe tsafe tsafe a wasu daga cikin gidajen sarauta wasu ba duka ba wannan kuma su ɗan gidajen sun sani to dama annabi ya ba mu labari akwai wasu masu mulkin da sun yi mulki suna tsafi mana akwai mai mulkin da ake ba da labari in ka kuskura ka miƙa masa hannu ba shi ya miƙa maka ba in kun gaisa sai ka mutu in ka yadda ka miƙa mai hannu saboda ba ka da kunya yana matsayin sarki ka ba shi hannu dan gargajiya ne shi cikakke kana miƙawa da ya damƙe kalas tana komawa gida sai dai ka ji ciwo ya kama ta sai dai ka ga da ka miƙa fadawa tunda sun riga sun san dafi ne hannun ina so ne in ga ya zai fassara dafi ne hannun sai ka ji ana sauke dan talakawa sauke a wani gurin hatsuma giya za a zabga maka a hannun to ai gwanda a zabga maka tsumagiyar ka sha zafi akan ka miƙa sarkin ya damƙe ka mutu annabi ya ce akwai wani sarki wa kana lahu sahir yana da matsafinsa ma'ana yana mu'amala da mai tsafi na'am masu kuɗi masu mulki masu sarauta sanannen abu ne wasu daga cikinsu suna mu'amala da matsafa wani bokayensa a India wani bokayensa a Gabon wani bokayensa a Niger wani ƴan kamaru ne bokayensa wani ƴan kaza ne bokayensa a China ne dai ban taba jin akwai wani boka ba ai bokan China kan bai zai daɗin ji ba ma zancen ba daɗin ji ai wallahi daga nan mutun zai biya kudin jirgi sai ya je India ya je a masa tsafi ya dawo saboda mutanen India akwai tsafi sai wanda Allah ya kubutar akwai tafka tafkan boka ya matsafa ba mamaki annabi ya gaya mana shi wannan sarkin da mai tsafin sa sai mai tsafin yace da shi ranka ya dade inni qad kabirtu ni fa na girma ina maka tsafi tun muna matasa to ni fa gashi na girma kaga mallan tsafin nasa bai sa yaji cewa bai mutu ba yana ganin tsufa ya zo masa fab'at ilayya gulaman uallimuhu sihra ka turo min wani yaro cikin yaranka in koya masa tsafin don ai tai maka tsafi tunda kai ba za ka mutu ba to haka ne mana kun gane karatun shi bokam shi matsafin ne yace wa sarki sarki na tsufa ka turo mini yaro in koya masa tsafin don ko na mutu a cigaba da yi maka tsafi fa ba'atha ilayhi gulaman yu'allimu annabi yace sai gashi wannan sarki ya tura wa matsafin nan yaro yace kai ina ga kana da hankali je ka koya maka tsafi don ka ci gaba da yi min tsafi malam kun je da tsafi yake da kasuwa ko wa kana fi tariqihi idha salaka rahibun shi yaron idan yazo tafiya zai je gidan matsafin ya koya masa tsafi akwai wani malami mai karantarwa sai ya zauna fa qa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa ajabahu yana wa'azi yana karantarwa shi wannan rahibi ha kai yaro da aka ce ka tafi a koya maka sihiri kullun daga jin malami yana wa'azi ka rinka tsayawa a hanya ka je ka rinka koya malam kaga shiriya ko to wani lokacin yaro da kake gani duk yanda ka kyale shi ko idan ya lalace ko wani abu wallahi idan Allah ya sa mai shiriyan da kansa yake neman hanyar da zaka ga yana neman tsira kawai yaro sai rinka tsayawa ya ji wa'azi ya ji wa'azi kuma zancen wa'azin nan sai ya burge shi wa kana idza ata sahira marra bir rahimi wa qa'ada ilayhi idan yazo zai je wajen matsafin sai ya bi ta wajen malamin ya ɗebi ilimi madara ilimin gaske sannan sai ya tafi fa idza ata sahira darabahu idan ya je wajen matsafin sai ya ce kai me yasa ka makara sai duka ya bashi kashi dan karmi yaro ya daka shi ai sarki ya ce ya turo ka da wuri me yasa ka makara ka tsaya kana wasa a hanya sai ya dake shi yaro kam da ya ga duka yayi yawa fa shaka zalika ila rahibi da yazo wajen wa'azi gurin malami sai ya ce malam ni fa ina zuwa wajen wani matsafi yana koya min tsafi amma inna makara yana mun duka sai malami ya ce da shi to waye tura ka sai ya ce gashi gashi to malami bai isa ya fada da sarki ba sai ba shi dabara ya ce idza kashita sahira fa qul habasani ahli idan ka je wajen matsafin ka ji tsoro zai cutar da kai zai dake ka ka ce a gida ne aka tsare ni ba a banne na fito ba wa idza khashita ahlaka idan ka ji tsoron gidanku kuma suka ga baka dawo da wuri baka tsaya a wajena za su azabtar da kai za su cutar da kai to ka ce ainihin wato habasani sahir wannan matsafin da sarki ya tura ni wajensa shi ya tsare ni ya hana ni dawo kaga malami ya ba wa yaro solution to daga nan malamai suke cewa duk wanda ya shiga wani yanayi mai matsanancin yanayi da za a iya cutar da shi ko ma ya rasa ransa to ba laifi bane in yayi ƙarya ya kubuta annabi ibrahim wani mugun sarki yazo zai kwace masa mata shi wannan sarki kwace matar mutane in ya ga mace mai kyau sai ya ce wa mijinta kawo ta na kwace ta sai ya kore ka to annabi ibrahim yazo da nanar saratu tana cikin mata masu kyawun halitta mahaifiyar annabi isma'il kurin sarkin nan sai ya ce kawo ta waye wannan sai annabi ibrahim ya ce a yar uwata ce yar uwata ce yar uwata ce amma duk da haka sai da sarkin nan ine meta ilalata ta to anan gurin mallan shahi kaga ai abin da annabi ibrahim ya faɗa ai ba haka bane amma me yasa ya faɗa dan ya kubutar da kansa da mutuncin kansa me yasa wannan malami yace wannan yaro ya faɗi maganar nan a hakikanin gaskiya ai ba a gidansu aka tsare shi ba shi malamin da yake koyar da shi addinin shi ne ya tsare shi to amma kuma shi matsafin baya son yaron ya koyi addini da haka wannan ƙarya halattacciyar ƙarya ce kuma wannan yana nuna mana cewa zai iya yiwa ka dora mutum akan halaka amma Allah ya zabe shi ya dora shi akan shiriya yanzu ka duba wannan yaron sarki ne ya zabe shi akwai mai tsafi amma yaron nan bai dai koyi tsafi ba ya yi daidai gurin malami kuma wannan abun yana nuna mana cewa a ashe abu ne mai kyau mutum ya rinka zuwa wajen wa'azi wajen karatu yana saurara gashi mutanen dama da suka gabace mu annabi yana bada labari mutum ya ji malami mai wa'azi ya tsaya ya ji wa'azi me yasa saboda wa'azi shi ke raya zuciyar dan adam me yasa saboda da wa'azi ne ake sanin Allah me yasa saboda Allah yana so bawa ya je a faɗakar da shi shari'a abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutube har shi Allah ya fi mana sati mai zuwa insha Allah hadisi ne mai tsawo sai mu ƙara samu ji yaya yaro nan ya zama matsafin ko kuma ya zama malami ne kuma ya sarkin yayi da yaro wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته